Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 3 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
A ranar 3 ga watan Fabrairu, Ukraine da Tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kyiv don tattaunawa akan batun tallafin kuɗi da na soji. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu, duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jarida ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci kan sayar da kamfanonin samar da wutar lantarki guda biyar domin a cike gibin kasafin kuɗin shekarar 2023.
Ba su da arzikin da za su ƙara kuɗi su faɗaɗa ayyukan waɗannan kamfanoni. Wannan yunkuri da ake ƙoƙarin yi yanzu za ta canza zani ne, anya ba za mu koma gidan jiya ba kuwa.
Bayan nan kuma muna tafa da fashin baki kan goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour Peter Obi da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya sanar.
To babu wani tasiri da zai yi saboda ainihi Obasanjo ba mutum ba ne wanda dama shi da kanka kankashin kansa 'yan Najeriya suka kaunace shi suke ɗaukansa su zaɓe shi.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A ranar 3 ga watan Fabrairu, Ukraine da Tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kyiv don tattaunawa game da tallafin kuɗi da na soja, a cewar ofishin shugaba Volodymyr Zelensky a wata sanarwa a jiya Litinin. Sanarwar ta ce Zelensky ya tattauna dalla-dalla akan babban taron da shugabar hukumar gudanarwa ta EU Ursula von der Leyen a lokacin da ya gana da ita ta waya a karon farko a wannan shekarar. Sanarwar ta ƙara da cewa ɓangarorin biyu sun tattauna akan sakamakon da ake sa ran gani bayan taron ƙolan tsakanin Ukraine da EU wanda za a yi a Kyiv. Sun kuma amince da a fara shirin taron gadan-gadan. Shugabannin sun yi magana game da samar da makaman da suka dace da kuma wani sabon tallafin kuɗi na dala biliyan 19 ga Ukraine, inda Zelensky ke ƙoƙarin samun kashin farko na tallafin a wannan watan, a cewar sanarwar. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da abokiyar hulɗarta Koriya ta Kudu, duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗawa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. A wata hira da aka wallafa a jiya Litinin, shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya ce tattaunawar ta ta'allaka ne akan tsare-tsare da atisayen haɗin gwiwa da dakaran Amurka. Sai dai duk wani shiri irin wannan zai kawo gagarumin sauyi a manufofin Amurka akan Koriya, kuma tabbas hakan ka iya ƙara ruruta wutar tashin hankali da Koriya ta Arewa. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran, a cewar wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jiya Litinin. Tuni dai aka zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu 'yan shekara 23 sakamakon zanga-zangar da mutuwar Mahsa Amini ta janyo. Sai dai masu fafutuka na fargabar za a zartar da hukuncin rataya akan mutane da yawa, yayin da Iran ke amfani da hukuncin kisa a matsayin dabarar tsoratarwa a wani yunkuri na murƙushe zanga-zangar. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Iran da ake kira IHR a taƙaice, wadda mazauninta ke birnin Oslo na ƙasar Norway, ta sanar cewa an yanke wa ɗaya daga cikin masu zanga-zangar mai suna Mehdi Muhammad Ifad, ɗan shekara 18, hukuncin kisa bisa laifin cinna wuta a rumfar yan sanda masu sa ido akan motoci akan titi a garin Naushar da ke yammacin lardin Mazandaran.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwa da jihohin ƙasar 36 sun cimma wata yarjejeniya ta sayar da kamfanonin samar da wutar lantarki guda 5 domin wai a cike giɓin kasafin kuɗin shekarar 2023. Amma wannan labari bai yi wa masana tattalin arziki daɗi ba, to sai dai ƙwararru a fannin makamashi na cewa akwai hujja mai ƙarfi da za ta sa a sayar da kamfanonin. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
A wata sanarwa da Director General na Ofishin Sayar da Kaddarorin Gwamnati wato BPE, Alex Oko ya fitar, ya nuna cewa za a sayar da kamfanonin wuta 5 a kwatan farko na wannan shekara da muka shiga domin samar da kuɗaɗe da za a cike giɓin kasafin kuɗin shekara 2023 da su. Kasafin kuɗin na naira trillion 21.82 ya zo da giɓi har kusan naira trillion 11 saboda rashin kuɗin shiga. Haka yasa aka samu giɓin kashi 4.8 a ma'aunin arzikin ƙasar wato GDP. Wani abu da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya nuna damuwa akan batun sayar da kamfanonin, yana cewa
babban abin damuwa ga masana a wannan yunkuri na gwamnati shine idan masu saurare ba su manta ba, lokacin shugaban kasa Goodluck Jonathan an saida hannayen jari na wa'innan kamfanoni na makamashi da kuma raba makamashin a ƙasar Najeriya. Aka saida ma wasu kamfanoni wanda farko dai tukun ba su da ƙarfin da za su iya tafiyar da wa'innan kamfanonin. Na biyu, ba su da arzikin da za su ƙara kuɗi su faɗaɗa ayyukan wa'innan kamfanoni. Wannan yunkuri da ake ƙoƙarin yi yanzu za ta canza zani ne, anya ba za mu koma gidan jiya ba kuwa.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran zamantakewa da gudanar da mulki, Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya ce wannan ya zo masa da mamaki.
Wannan abun al'ajibi ne saboda a duk duniya inda aka ce an samu yawan matsalolin a inda kasashen da suka sa abin da suke yi ai araji ake amfani da, ana kara kudade ne na araji saboda a samu kudin da za a jefa asusu na kasafin kudi, ba wai ana sadda kadarori na jama'a ba. To in aka gama sadda kadarorin, me zai rage mana mu yan Najeriya? Wutar lantarki an kasa ba mu, haraji sun kasa karba, wani abu na tattalin arziki da zai sa arziki ya bunkasa kuma gwamnati su samu araji sun kasa yi, kuma ga sace-sace duk kudaden nan ma da ake maganar su rabin su sacewa ake.
To sai dai ga tsohon mai ba ministan makamashi shawara a harkar gudanarwa, Idris Muhammad Madakin Jan, yana mai ganin an dauki mataki mai kyau da zai kawo wa kasar wutar lantarki wadatacce.
Ai dama da kudaden su aka kakkafa wa'annan gidajen sarrafa wutar lantarkin, da kudaden su aka dauka karfi da yaji ba tare da izinin su ba, kama karya aka sarrafa wannan gidajen wutar lantarkin. Saboda haka idan lokaci yayi da gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi sun ce za su sayar, nasu ne sai su sayar. In suka sayar a rarraba musu nasu hakkin a basu.
Majalisar kula da harkokin kasuwanci ta ƙasa NCP ta amince da tsarin gudanar da aikin gina wani katafaren kamfani na dalar Amurka biliyan 3 da zai samar da wutan lantarki mafi girma a yammacin Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin, hukumomin kasar Mexico suka bada rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura zuwa 17 sakamakon harin da aka kai a gidan yaren Ciudad Juarez da ke tsallaken iyakar kasar a kusa da garin El Paso na jihar Texas a nan Amurka, a wani shiryayyen hari wanda ga dukkan alama an yi shi ne don kubutar da madugun wata kungiyar tsagira a kasar. Fursunoni 25 ne suka tsere a lokacin farmakin. Sakatariyar tsaron kasar Rosa Isela Rodriguez ta ce goma daga cikin waɗanda suka mutu jami'an tsaron gidan yaron ne da wasu 'yan bindiga suka kaiwa hari a safiyar Lahadi a cikin motoci masu sulki inda suka yi lugudan wuta a kofar shiga gidan yaron da kuma cikin ɗakunan kwanan fursunonin. Rodriguez ta bayyana cewa fursunonin da suka tsere na aiki da kungiyar Mexicals waɗanda ta alakanta da kungiyar Cabo Cartel. Ta kuma ce shugaban Mexico na daga cikin waɗanda suka tsere. Mexico ta daɗe da kasancewa ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin tsagera a birnin Juarez tsawon shekaru kuma an daɗe da sanin tana aiki da ƙungiyar Sinaloa.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Najeriya na ci gaba da tsokaci da kuma bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da bayyana goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Peter Obi da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi. A hirar shi da muryar Amurka mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba zai yi wani tasiri ba.
To babu wani tasiri da zai yi saboda a ainihi Obasanjo ba mutum bane wanda dama shi da bin kakan kashin kansa 'yan Najeriya suka kaunace shi suke ɗaukansa su zaɓe shi wanda suke kawo shi suke tunkuɗa shi ya zama shugabansu kuma su zai sa wato kauminta dole sai an ba shi ƙuri'a ya ci zaɓe yaransa ne sojoji na da. Su baban gida da su Abdulsalami da sauransu. To shi a kansa bai taɓa iya yin tasirin da ya kawo akwatin ƙuri'ar ƙofar gidansa ba. Kuma tabbaci cewa watakila ko a cikin gidansa ba zai iya cin zaɓe ba. Kuma maganganun da yake yi kawai suna tasiri ne saboda a kaicu wato bayansa sai ta zama cewa ba ta yi daɗin kafin shi ba da kuma lokacinsa ba.
To daga kake kallon yadda shi Obasanjo ya yi watsi da tsohon mataimakinsa wato Alhaji Atiku Abubakar da ke yi wa jam'iyyar PDP takara yanzu haka?
A wato tsakanin Atiku Abubakar da Obasanjo dai dama da tsami tuntuni an wato danna Obasanjo ne a lokacin da Atiku ya wancan takarkarin aka rinka sa shi ya goyon bayan ya goya masa baya dole saboda a gaskiya yaran nan nasu wanda su ne dama tasirinsa a rayuwarsa na siyasa da samun mulki da ya ta yi su baban gida sun karɓa sun ce a yi Atiku a lokacin shi kuma yana ganin baya son ya ja da su. To a yanzu a wannan ƙungiyar tasu ta wadda suke ganin su ne iyayen Najeriya wanda su baban gidan da su ciwa ɗan juwa da ragowar wasu sojojin manyan tsofaffin sojojin 'yan Najeriya sun rabu. Shi Obasanjo yana ganin a ƙarshen rayuwarsa a shekaru da suka kai yanzu na 90 yana son ya mutu ana cewa ai ya ƙaunaci kudancin Najeriya. Sannan kuma yana tunanin cewa wato shi yanda aka ɗauko shi a lokacin da aka ɗauko shi da ƙarfin tsiya da 99 aka ki sun Abubakar Rimi aka ba shi mulki ai cancanta ce ta kuma. Kuma wannan abin ya shiga tunaninsa da cewa to ai shi ma shi yasa da ya tashi bayarwa ya ci su Peter Ojile ya ba wa Umar Yar'adua. To amma ita siyasa tana da wani abu wani kuskure da 'yan Najeriya suka ɗauka suna yi. Dillan da ka ɗauki yawan jama'a haɗa shi da wato ɓangare. To ɓangare da yawan mutane idan ya haɗu aka ce a kansu za a tabbatar da magana ta siyasa to rigima ce take ballewa. Saboda wasu za su ga cin cancanta saboda kawai ɓangare da suke ciki a su yau a gabas suke a kudu suke a arewa suke. Wasu kuma za su ga sun cancanta kawai saboda su suka fi yawa. So sai ɓangaranci ya kawo cancantar ta ƙarfi yawanci ya kawo cancantar ta ƙarfi in aka haɗu gwamzawa ake duk inda aka yi wato wannan gwamazu hidima ake.
Mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kenan a hirar da na yi da shi. Yanzu kuma za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakan mai wuya da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya shirya mana akan maganar almajiranci da bara na ƙananan yara a tsakanin Sheikh Halliru Maraya da kuma Sheikh Jamila Albani. Muna fatar a yi sauraro lafiya.
Tsaka mai wuya.
Ko da mun yi tsarin da ken shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi ya ce ya koshi har yake daga murya. Sai sa ka ji dazu yana ta da maganan cewa
yanzu an samu wannan tambayar kuma
bambance kowa da waye saboda shi ya bashi abinci ce
an samu
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan lafiya. Shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka dauka da wani yara ba kar ka haife su? Wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunnaka a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake a dabar jihohinmu na arewacin Najeriya. Sannan kuma akwai masu cewa to ai ba a Najeriya kaɗai yake bara ba, ana yin shi a ƙasashe irin su Masar da Mauritania da Malaysia da sauransu, saboda haka me yasa yake ba daidai ba? Kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar nan ta corona virus za a bari a zo a dawo a ci gaba da barin ne ko yaya? Duk wannan abubuwan ne da za su kunnaka a shirinmu na yau ba tare da ɓata lokaci ba, bari in maida ku ga bakin namu.
Talakawa wallan, me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa?
Wato abin da muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba, kaga yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin Qur'ani. Abin da muke nufi kan yin dole, kamar yanzu ai danka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a Ilori ko ka kai shi secondary school a Lagos ko ka kai shi secondary school a Ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school, haka ya kamata a yi. Amma ba a yi maka tilas a ce dole danka sai a garin ku zai yi karatu ba. Na fata ka gane wannan shine babban kuskuren, shine muke cewa a ba almajiri misali ya je ya yi karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi, sannan har na faɗi yadda ya kamata a yi. Cewa iyaye su ɗauki ɗawainiyar ‘ya’yansu, Allah ya ɗora musu kuma zai tambaye su.
Amma kana ganin malam wannan abu mai yiwuwa ne don an shayi wa iyayen nan magana cewa lokaci ya yi su rinka ɗaukar ɗawainiyar ‘ya’yansu suke karatun nan, abin ya ƙici ya ƙici.
Rashin doka ne ya jawo. Abin da ya kamata a yi sai a yi doka. Duk wanda yake ɗansa ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ɗansa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki. Sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da zaka dauki ɗawainiyar yaron nan ba, in yana buƙatar sabulu ka cira da kuɗin shi a rubuta an ban kaza na sai mai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza ƙarshen kaman wata uku ko wata huɗun nan da yaron nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kuɗinsa ga abin da aka kashe, in ya je gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi ma ya zamana doka cewa kar wani aran ma ya karɓi wani almajiri daga hannun kowa sai in an aje masa kuɗin da zai ɗauki ɗawainiyar wannan yaro da shi. Sannan kuma an na faɗi cewa kai yaran nan su yawa, ana iya cewa kowa ba kamar yanda yanzu ake ba, wani za ka ga yana da ɗalibai 100 wani fiye ma da haka, ma'ana a yi regulating abin a sa ƙa'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba, to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi akawai domin ajujuwan almajiran su cike yake dab. Primary ɗaya za ka ga aji guda akwai mutum 190-180, ya za ka kana da kututtura a idan ka cewa ni ya cire haƙƙi a idan
shi. Akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun ba da wani abu ba su, wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan ɗibo a yanayin su turo su almajiranci saboda ba su da yadda.
To malam Isa, an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da Alƙur'ani ya karɓi ɗalibi sai an ba shi abin da zai riƙa ɗaukar ɗawainiyar ɗalibin nan da shi zai karɓa. Ai duk rashin doka ne ya ja wannan.
Amma kana ganin za ta yi aiki mallam, ana magana dokoki a ƙasar nan ba
gasa. Wanda ya karɓa hukunci karya doka, in akwai hukunci in ka karya doka aka yi maka hukunci ko ba gaskiya ba, ba za ka sake karya ba, kuma wanda bai karya ba ba zai karya ba.
Sheikh Albani, me zai hana tunda kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun allo, me zai hana ku yi doka ta yadda za ta tafi a tsakiya kila kamar inda suke cewa a yi fasalin da za a iya yin karatun imma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu-dumu ko da ba ta sa kuɗin ta ba?
To alhamdulillah, ai wannan shine tsarin da muke kai, ko da mun yi tsarin da ken shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi ya ce ya koshi har yake daga murya misali shi yasa kaji dazu yana ta da maganan cewa
yanzu an samu wannan tambayar kura bambance kowa da waye
saboda shi ya bashi abinci
an samu
abu na farko shine abinda tsarin mu kenan da muke kai hakuri na ce maka oganka ya kowa kake so ka karewa
albani ka bani amsa waccan tambayar na maka
abinda nake faɗa anan shine tsarin mu dama yanzu kaje ka kalla yaran da aka kebe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda muhimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka kebe su a waje daya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai nan ta dauka duk sun dauka aka mai da kowa gidan shi to tsarin da Ministry of Education ta dauko shine wa'innan yaran bayan an mai da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a gaya ma iyayensu ana son kowanne yaro a sashi a makaranta gwamnati za ta dauki nauyin uniform din shi za ta dauki nauyin karatun shi dama education a Kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta dauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta yi ma almajiri gata ne ko me bara gata shi a maganan shi ya faɗa abubuwa da yawa wanda shi yake tayar da hankalin kowa kai da kanka zaka wuce kaga yaro dan shekara 8 ko 7 yana bara kuma ranar Laraba sai a ce sai ya kawo 200
a ina
a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo
makarantar Allah da yake karatu
makarantar Allah kudin Laraba ya zai ya samu yaro dan shekara 8 ko 9 ya zai ya samu wannan kudin zaka same su suna bara zaka same su suna dako to ta ya zai ya samu karatun zai ko wanne sannan na biyu abinda nake kara fada nake maimaitawa asalin matsalan nan tana komawa ga iyaye ne idan ba za ka iya daukar nauyin yara ba danka ba za ka iya daukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wataala ya ce kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka iya daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yarda
kana nufin ƴaƴan ne suka wa iyaye wa
da yawan su wallahi tallahi na sani ina fada ina azumi na san me nake fada akwai yaran da malami ne anan nan igabi local government aka kawo yaran bara sai dauke shi mai da shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ci abinci musu wanke-wanke tafi makarantar su sai ya ga a bari ya sashi a makarantar allo a bari ya sashi a makarantar boko afwan sai sashi yaran ya gama primary ya je JS1 ya je JS2 ya je JS3 ranan sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo dana bane ka sashi makarantar boko ni na kawo dana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo ya taimake ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da yaron yake faɗa
ina a Kaduna
anan sunan wanda ya dauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba
yanzu ku
na faɗa maka sunan ne dan in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajiri sun kai uku wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiyata a baba me kuka kawo zami idan dai mutun yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya ba muna cewa duk policing da muka kawo ko policing da gwamnati ta kawo 100% gaskiya bane dole za a iya samun kurakurai amma duk abu in yazo a mai kallo na gaskiya kar mu dinga siyasartar da al'amura
kuna ganin wannan
mu dauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba mai kyau
kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka
kaji ka tambaya yanzu ai yan bias na nan General Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya Allah ya dora shi akan daidai ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kamar jihar Kaduna an ba su malaman tsangaya a kawo mutum 100 za a zo a yi musu seminar a koya musu ya kamata su kansu malaman suna buƙatar a nuna musu ya za su yi su dogara da kansu
malaman almajiran
su kansu malaman Allah yana da yawa yana buƙatar a gaya musu amale shi ana yin almajiranci a Masar ana yin almajiranci a Murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke
za ku irin nasun ku
shine muke so su gani idan suka dauko da yardan Allah fatan mu da burin mu Allah ya sa mu yi irin wannan Allah ya ba mu daman da zamu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza
wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi yace yana sa rai ya bashi wani abu kana ganin iyayen irin waɗancan almajirin da suke sa rai a kawo musu wani abu za su iya yadda da wannan sabon tsarin da kake tunanin za ku zo da shi
akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau bane hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatan ka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki karka dauka akwai wani aiki alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka
yanzu ana sa ran in corona ta tafi kamar inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya ga ya mana murya Amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayin gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajensu aiki wannan tsarin ya fara
mu abin da muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allah a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambaye mai girma gwamnati ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da ƴaƴansu da manyansu da iyayensu yana kan haƙƙi yara kan shi ne Allah zai tabbata
in komai ya koma daidai
komai karatun addini da masallataiya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan corona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi
hadda almajiranci
komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zauri ne ai kuma maganar da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutun ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai ne irin Imam al-Bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifin shi guziri ta bashi ya tafi karatu
to a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri na wannan lokaci sai kuma rana wato lokacin da zamu kawo muku shirin mu na ƙarshe kan wannan tattauna da muke yi inda kuma a cikin shirin na ƙarshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai dauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayar malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi so su yi karatun islamiyya kawai ina kuma magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da allina duk wannan suna cikin batutuwan da zamu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu Isa Lawan Ikram ni ne Ali Mustafa Sokoto nake muku ban kwana daga nan Washington DC sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya
to madalla gaida Ali Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
A ranar 3 ga watan Fabrairu Ukraine da Tarayyar Turai ta EU za su yi wani babban taro a birnin Kyiv don tattaunawa akan batun tallafin kuɗi da na soja. Shugaba Joe Biden ya ce, "Amurka ba ta yin wata tattaunawa akan gudanar da atisayen nukiliya na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu." Duk da cewa shugaban Koriya ta Kudu ya faɗa wa wata jaridar ƙasar cewa an fara tattaunawa akan batun. Wasu matasa biyu 'yan ƙasar Iran na fuskantar hukuncin kisa bayan da aka yanke musu hukuncin rataya saboda an same su da hannu a zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a Iran.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Margayi Rabaran Talhata Abdu da kuma ɗariƙar ƴakuwa baki ɗaya domin rasuwar tsohuwar shugabar zumuntar mata ta ƙasa Miss Elizabeth Talhatu wadda ta rasu jiya bayan doguwar jinya za kuma yi jana'izar ta ranar Juma'a a Jos Allah ba dangi duka jimirar rashi mu kuma kyauta namu ƙarshen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.